بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. يومنا 25 غوتنا صفر باين هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda yake daidai da 22 ga watan 9 shekara ta 2022 miladiya. Ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka, Nida'atu Rahman li Ahli al-Iman, wanda yau za a tashi a kira na 25, shine an-nahyu an at-tasarru'i والامر بالتثبت فيما يترتب عليه خطر. wannan kira mai albarka zai mana ishara ne ko zai janyo hankalinmu ne akan kada mu dinga gaggawa, haka nan kuma zai umurce mu da mu dinga bincike kafin mu zartar da hukunci akan abin da yake da hadari idan muka zartar ko kuma idan muka yi gaggawa gurin gabatar da shi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama wa fi qira'a salamaku wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanim katira كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوانا سكبادا قسليا الله سبحانه وتعالى سكا يدد أمر ننسى دحننسى سكا إيماني دقدر الخير ننسى دشر ننسى سكا إيماني دتاشم الكيامة. Idza darabtum fi sabilillah, idan kuka tashi tafiya a bayan ƙasa daga wani guri zuwa wani guri ko dan yaƙi, fatabayyanu, to ku yi bincike. Wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan, kada ku ce wa mutumin da ya tadda ku ko ya ganku ya yi muku sallama ku ce mishi shi ba mu'mini ba ne. Me yasa? Tabtaguna aradal hayatid dunya, saboda kuna neman wani abu, wani kadara na rayuwar duniya, shine a kashe shi ko a yake su a samu ganima. Fa indallahi maghanim katira, jam'i na ganima, ganimomi da yawa suna wurin Allah subhanahu wataala. Arzikin da aka gani wurin kafirai da arzikin da mu'minai ke da shi duka Allah ke rabawa, kuma arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi a wurinsa ya fi wanda ya ba mahalittunsa. Fa indallahi maghanim katira, to akwai ganimomi da yawa a wurin Allah, don haka fatabayyanu, ku bincika, kada ku dinga shishigi ko kada ku dinga sauri wurin zartar da hukunci. Kadhalika kuntum min qablu, idan kuna tunanin cewa waɗannan mutanen yanzu kafirai ne ko sun yi sallama ba za ku amsa musu ba, amma ku tunanin kilan ma ba kafiran ba ne, kar ku manta haka da ku ta kuma ba mu'minan ba. Famanallahu alaikum, Allah sai ya yi muku baiwa, ya yi muku ni'ima da musulunci. Fatabayyanu, ku bincika kafin ku zartar da hukunci. Innallaha kana bima ta'maluna khabiran, ku fa sani Allah ta'ala yana sanar da duk abin da kuke aikatawa ciki da waje. Al-khabiru shine wanda ke da ilimin abin da ya gabata da alim da abin da zai zo nan gaba, shike da ilimin abin da ya bayyana da abin da ya boyi, kuma shike da ilimin abin da ake ciki yanzu. Saboda haka duk halin da kuke ciki da ku da waɗannan kafiran duk Allah subhanahu wata'ala ya sani, tunda ku ya sani zai bada sakamako akan haka. Kun ga wannan aya a kallanta a haka, kallo na farko zaka ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya takaita mu'minai a wurin yadda za su dinga tasarrufi da kafirai, da kuma irin adalci na Al-Qur'ani. Kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum fatabayyanu, duk da waɗannan mutanen tayin kafiran ne amma dai aka ce musulmi ya bintika. Wannan shi yasa malamai suka dauki wata ka'ida cewa asali mutum idan ka ganshi to ba mai laifi bane, ba mushriki bane, aqida shi ingantacciya ce, sai in ya bayyana gare ka mushrikin ne ko kuma yana da aqida gurbatacciya. Amma da ganin mutum a farko ba za ka fara mishi zargin bai da aqida mai kyau ba, saboda irin wannan aya ko saboda wannan aya musamman, da kuma adalci irin na Al-Qur'ani wanda zamu ji a cikin bayanai da malam ya kawo rahimahullahu ta'ala. Tafsiratun wa bayan, akwai tafsira ma'ana kaman bude ma mutane ido wurin su gane sakon da ke cikin wannan ayan mai albarka ko wannan kira, wa bayan da kuma bayanin abinda ayan nan ta kunsa gwargwadon abinda malamai za su iya. Saboda Qur'ani la tanqadi ajaibu, idan wannan ya baka bayanin aya, idan ka ji bayanin a bakin wani kuma sai ka ji kaman ma ba wancan bace bayanin, ba bayanin da aka yi maka kaman ba ita aka ma bayani ba. Saboda Allah subhanahu wata'ala wannan maganan tashi ce ko maganan nan nashi ne, shi yasa duk wanda ya kalle shi to akwai irin haske da Allah ta'ala zai bashi wurin ya fahimci wani sako a ciki. Fi hadha an-nida al-mubarak yunadi rabbul izzati jalla wa ala ahli al-iman, a wannan kira mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne Ubangiji mai buwaya madaukaki yana kiran mu'mine ma'abuta imani. Fa yaqulu lahum ya ayyuhal ladhina amantum bi, yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani da ni, wa saddaqtum rasuli, kuma waɗanda suka gaskata manzona sallallahu alaihi wasallam, idha sirtum masiran li fi jihadi a'da'ikum, duk lokacin da kuka yi wata tafiya domina, inji Allah subhanahu wa ta'ala, don ku je ku yaƙi waɗanda suke maƙiya ne gare ku, fatabayyanu, ku yi bincike. Shi ya sa daga cikin sharuɗa na yaƙi waɗanda musulmai ke luzumtar shi lokacin da suke yaƙan abokan gaba shi ne za a ce musu idan suka je gari su tsaya tukunna har su kwana, su ji za su ji kiran sallah ko ba za su ji ba. Idan ba a ji kiran sallah a wannan gari ba to alamun wannan garin kafirai ne. Amma idan kuwa an ji kiran sallah ko da mafi yawancin mutanen garin kafirai ne, to wannan kiran sallah ya sa a ce waɗannan mutanen ba za a far musu ba. Saboda me? Fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm, kada idan an shiga an je za a yaƙi waɗanda suke kafirai ne hakan kuma ya shafi mu'minai, sai waɗannan kafirai masu yawa su ci albarkacin mu'minai da suke ƙilla a cikin wannan gari ba za a yaƙe su ba. Saboda adalci na musulunci, kuma wannan shi yake ƙara gaya mana cewa mutum ya ɗauki aƙidar cewa wanda ya yi ba daidai ba a cikin musulunci za a iya zuwa a far mishi ko dai a kasuwa ko a far mishi a masallaci ko a far mishi lokacin da bai shirya ba, duk bai daga cikin karantarwa na musulunci. Waɗannan fa waɗanda aka riga aka kira su ne su karɓi musulunci, aka zo musu da wa'azi, aka tabbatar da kafirai ne, ake ba da waɗannan ƙa'idojin, kuma sai an sanar da su cewa fa mun zo mu yaƙe ku ne, kowa sai ya ja daga an ja layi tsakanin layin musulmai da kafirai, kuma ga abokin gabanin kowa na ganin ɗan uwan shi. Amma za a mamaye mata, a mamaye ƙananan yara, a mamaye tsofaffi, a mamaye mutane a kasuwa, a mamaye mutane a masallaci da wuraren taronsu da sunan wa'ayi yaƙi ne don tabbatar da kalmar Allah. Allah wanda ya saukar da adalci bai tsara jihadi a cikin addinin sama da irin wannan yanayi. Muna fahimta? To Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ku yi bincike wa tasabbatu, fala ta'malu suyufukum aw rimahukum aw sihamukum, kada waɗannan takubban naku ko masunku ko kibiyoyinku kada su yi aiki kan waɗannan mutanen da kwatar da illa ba da an ta tasabbatu, sai bayan kun yi bincike kun tabbatar da cewa waɗannan kafirai ne kuma sun cancanci a yaƙe su. Amma da ma za ku yi musu magana kuma su ce sun yadda za su bayar da jizya shikenan sai dai ku nada shugaba musulmi su kuma su dinga bayar da jizya a karkashin gwamnatin musulunci ta'annu fi qatli man ashkala alaikum amru ku jinkirta ku bi a hankali wurin yakan duk mutumin da kuka rasa gane al'amarin shi shin musulmi ne ko ku kafiri to duk mutumin da kuka rasa gane matsayin shi to ku yi jinkiri tukunna wurin ku yake shi har sai kun tabbatar da kafirin ne kuma kafirin ba wanda ya cancanta a yake shi domin kafiran akwai wadanda ba a yakan su kuma musulunci saboda adalcin shi sai ya mana bayani kafirai kala-kala ne ga kaza ga kaza ga kaza a cikin su ga wanda ake yaki ana fahimta wala taqulu liman istaslama lakum falam yuqatilkum mubhiran lakum annahu min ahli millatikum wa da'watikum kada ku ce wa mutumin da yazo ya mika wuya gare ku yace ya mika wuya ba zai yake ku ba falam yuqatilkum wanda ya rike hannunsa ya ki yakin ku mubhiran lakum annahu min ahlikum ahli millatikum mutumin da yazo ya bayyana muku ya nuna muku cewa shi fa musulmi ne to kada ku yake shi mutumin da ya nuna muku cewa shi ma yana bin da'awar da kuke kai to kada ku yake shi kada ku ce miki nasta mu'minan ba ku ce ƙarya kake kai ba mu'mini bane kamar yadda zamu gani a hadisai irin abubuwan da suka faru da wasu sahabban akan sababin nuzul na wannan aya da kuma abin da ya faru da Usama ibn Zaid Allah ya kara masa yarda wanda shi ma din wani ya faɗi kalmar shahada duk daga barnar da wannan kafirin yema musulmai a wannan lokacin kai ya musulunta da Usama ya bi shi yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usama duk da haka ya kashe shi amma da ya dawo labari ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ga fa wani mutum ya faɗi kalmar shahada kuma ga abin da Usama ya yi annabi yake dace ce ya Usama a katalta mu bada ma kala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah yace ya rasulullah inma kala hata a'udhu ai ya faɗi wannan kalmar ne saboda neman tsayi kan da kashe shi annabi yace halla shaqaqta qalbahu wai me yasa baka bude kirjin shi har ka gano ya faɗi ne saboda tsoro ne koko daga sai kalmar shahada ya amsa ba wai san abin da ke cikin zuciya sai Allah shi yasa kafin ka iya zancewa ka wuce cikin zuciyar mutum yayi wani aiki na alkhairi kace wannan abin yayi ko yayi sum'a ne ko kaza ne to ka dauko maka kanka aiki babba saboda abin da yake cikin zuciya Allah kadai ya kadaitu da sanin shi muna fahimta Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda yace umirna an na'khudha bil zawahir wa nakira ila Allah as-sara'ir an umurce mu ne mu yi aiki da abin da ya bayyana daga mutane abin da ko suka boye cikin zukatansu ba basu da Allah muna fahimta to sai gashi anan aka ce kada waɗannan mu'minan su ce wanda duk yace yana tare da musulmai kada su ce mishi nasta mu'minan kada ku manta da aka je yakin Uhud ko Badar ne akwai ɗaya da ku wani daga cikin wanda ya biyo mushrikai wanda yanzu yana son ya musulunta ko ya ma musulunta amma su ba su sani ba da yazo sai yazo yana yakan kafirai ba tare da ma musulmai sun san cewa ya musulunta ba tare da su ma kafiran sun san cewa baya cikin su ba sai da aka gama yaki ana bibiyan katla sai aka je aka tanda shi annabi ce ku tambaye shi da me yazo sahabbai suka ce mishi shin ka zo ne ka yake mu ko ka zo ne ka taimake mu yace na zo ne in taimake ku kuma in kun je ku ci ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam da suka je suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari annabi yace ya shiga aljanna bai wani aiki sosai ba amma an bashi lada babba ba kare ta shi ba ba ce ba da gaske yake ba saboda haka kada ku ce mu duk waɗanda suka mika wuya suka nuna suna tare da ku kada ku ce musu ba mu bane bane kada ku ce mishi ba mu ne bane fataktuluhu tiraa ardal hayatid dunya ardal hayatid dunya sai ku koma ku kashe wannan ba dan komai ba dan neman wani abu na wannan rayuwar duniyar fa ardu hazair kayan kadara na duniyar nan duk abu ne wanda yake mai gushewa وما أذن الله لكم في قتال الذين يقاتلونكم وكما فكو سن Allah ta'ala ba ya baku izinin ku je ku yaki waɗanda suke yakan ku bane litakunu mithluhum fi atma'ihim ad-dunyawiyya dan kuma ku zama masu arziki kamar yadda su ma suke da arzikin duniya ba Allah ya baku izinin ku yake su bane dan kuma ku zama masu kuɗi irin yadda suka zama masu kuɗi a'a bal lidifa'i anil haqq Allah ya baku izinin ku yake su ne saboda ku yi kariya ku goyi bayan gaskiya wannan shine hikimar da ke cikin baku izini da aka yi ku yake wa ila kalimatihi kuma dan ku daga kalmar Allah subhanahu wata'ala wa nasri hidayatihi Allah ta'ala ya baku izinin yaki ne dan ku je ku yada shiriya na alqur'ani shiriya na Allah subhanahu wata'ala fa indahu subhanahu min fawadil ni'amihi ni'imomi na kala kala masu falala masu daraja duk suna gurin Allah ne wa rizquhu Allah subhanahu wata'ala arzikin da yake da shi kuma wanda ke gurin sa ma yakfi jami'a ibadihi yana da arzikin da ya isa duka bayi kowa za a bashi wadatu kuma ba a taba komai ba a cikin arzikin fa huwa subhanahu al-khabiru bi a'malikum saboda ta Allah subhanahu shine masanin ayyukanku al-alimu bi shu'uni dunyakum wa akhiratikum Allah yana sanar da al'amuran da kuke yi wanda ya shafi duniya da wanda ya shafi lahira to kuwa tunda ya san komai da zai muku sakayya gurgudan aikin ku يقول الشيخ الشعراوي في خواطره الشيخ الشعراوي كتشيوى أتكين خواطر ناسا إذن فهذه آية تجمع بين كل المعاني كنا ونا آية تاحق دك وسما أنونين دا أكي مغانا دسو ففيها الحكم أتكين ونا آية أكوي حكمشي لتشيوى كدا أي كذا وحيثيته كما أكوي بياني يند أكي مغانا حكمشي كنشي والمراد منه كما أنفت دليل دا أكي ko dalilin da yasa aka bada wannan hukuncin hikimar da ke ciki wa subhanahu yabda'uha bi qawlihi Allah ya fara wannan ayan da cewa ya ayyuhal ladina amanu wal khitabul imani haythiyatu lil iltizam bil hukm zance da Allah ta'ala yayi da mu'minai ya kira su da sunan ya ayyuhal ladina amanu to wannan zance ne wanda ke bayanin yadda musulmi zai lizumta da wannan hukuncin domin idan aka ce ma mumini aka kira shi aka ce ya kai mumini to ana faɗi maka tunda kana da siffa na imani zaka amshi wannan bayanan da ake maka idan ma hani ne zaka hanu idan umurni ne zaka nisanci umurnin afwan idan umurni ne zaka aikata miki sunnah saboda haka da aka fara da cewa ya ayyuhal ladina amanu sai aka bashi siffa na imanin gaba daya kana fahimta yanzu yaron da yake ba soja baran da aka samu kayan soja kake gani yaro ko tun tide ya faɗi kace mai soja sai ya fasa kuka saboda yanzu kiran shi da aka yi da wannan sunan shi zai sa ya yi juriya wanda shi soja ya keɓanta da wannan sifa na shaja'a da juriya to da aka ce ma mu'minai ya ayyuhal ladina amanu to hakan zai lizumta su yi riko da duk abin da zai zo a baya sai Allah ta'ala ya fara da ya ayyuhal ladina amanu falan ya kul ya ayyuhan nas idza darabtum Allah bai ce ba ya ku mutane to mutane ko kowa na iya shiga ciki walakinahu nada bi nida'il iman sai da Allah ta'ala yayi kira ne da kira na imani fa huwa yutalibu bihi almu'minin kenan da wannan kira yana neman mu'mine ne su aikata wannan abin da zai biyo bayan wannan zance la'annahu amanu bihi ilahan domin mu'minai sun yarda cewa Allah shine kadai ya cancanta a bauta mishi wa ma damu qad amanu to matukar dai waɗannan mu'minan sifan nan na imanin nan na tare da su har in sun yi imanin da Allah fa alaihi muttiba'u ma yatlubuhu Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu kenan dole su bi abinda Allah ta'ala yake neman su da su bi idan umarni ne su aikata idan hani ne kuwa Allah ke hana su su hanu thumma yaqulu والضرب كما نعرف sai shi malan sha'arawi yace shi kuwa darb kamar yadda muka sani huwa fi'alul jariha ala shay'in shine wani zabura da gaba ke yi akan wani wani gaban a dauke shi a buga wani shine ad-darb kenan kamar yadda muka sani a duka ko kaga ad-darb daga cikin sifan zadun akwai shadda a ciki yana da nauyi sa'annan ba'ul kuma akwai dambu a ciki to kamar yadda wurin duka ana samun wannan shiddan ana samun addan mu kuma domin galibi duk abin da yake da suna da ba'un a ciki za ka ga akwai ma'ana na haduwa tare da shi. Idan alkitabu ne za ka ga akwai ma'ana haduwan fallin takarda kafin ya baka alkitabu. Idan baitu ne za ka ga sai ka hada dakuna kafin ya baka baitun. Galibi duk abin da yake da ba'un a cikin shi to akwai ma'ana na haduwa tare. Muna lura to sa'annan shi kanshi harafin dadin din ai duk wata wani yare bai da wannan harafi na dad. To kuma idan ka kalli siffa na dad akwai ainihin itbaq kamar yadda malaman tajwidi suke cewa. Sa'annan kuma yana da siffa na shidda dole sai ka ce dad wurin fadin shi. To sai ya hada maka shine ad-darbu wurin duka. Ina fata mun fahimta. To duk abinda wani bangare na iya bugun wani bangare musamman na dan adam ma to suna ce mishi ainihin ad-darbu shine yake huwa infialul jariha ala shay'in akhar bi'unsin wa quwwa shine ayi shi da tsanani kuma da karfi. To in an yi haka sai a ce to an yi ad-darbu ma'ana an yi duka. Wa qawluhu idha darabtum wa idha darabtum fil ardh da cewa da Allah yayi idan kuka tashi za ku tafiya a bayan kasa ma'anaha أن الحياة كلها حركة وانفعال. ما نر ون آية تجب را رأذي شيني رأيوا جبار يا موتيني دكما أينهن زابرة. بايوا متن يزونا غوري ليكو. كمان دسك تيوي زما غوري أبي دكوا ماي با. دول نسي متن ياتاش دك وانو غوري يجي وانو غوري إذا ينسو يتشنج دك حالن دم أمان شاهي فيش أكيد. أما إني ينسو يزونا يديكي. To sai ya zabi batala ya zauna a inda yake to kuma zai ga bai wuce bai je ko inan ba kuwa. Walimadha ad-darb fil ard to me yasa akai abbara wannan zance da cewa ad-darb a bayan kasa shine tafiya. Da annallaha awda'a fiha kull aqwatil khalq domin a cikin duniya gaba daya a cikin ne Allah ta'ala ya aje abinda halittu za su ci su rayu da shi. Ashe kuwa neman abinda za a rayu da shi shi ma akwai shiddan a ciki akwai unfu dole sai an sa karfi a ciki. فحين يحبون ان يخرجوا اقواتها a lokacin da mutane suke so su fitar da abubuwan ci na ainihin bayan kasa wa khairatiha da kuma abubuwan alkhairi dake cikin duniya yaqumuna biharqiha hatta yuhayyiduha dole sai sun yi shuka ta hanyar aje a nome wannan kasar wayarmul budur sai sun diba ainihin iri sun je sun dasa wannan irin ko sun shuka wa ba'da zalika rai to bayan an samu ruwa wanda yazo ya gyara wannan guri ya damsa sa wannan gurin wa min ba'da zalika takhruju thimar to daga baya kuma sai a dinga samun amfanin gona ayi yake suna fitowa waɗanda mutane za su ci su rayu. Kun ga kuwa a cikin noma ai akwai wahala a cikin noma dole sai an sa karfi. Ana fahimta shi yasa Allah ta'ala da yake magana kan ɗan uwan annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ko kuma lokacin da ake magana akan mafarkin sarki da yake yayi mafarkin waɗannan raquma da ma annabi Yusuf yazo yana fassara wannan mafarkin sai yake kala tazra'una sab'a sinina da'aban za ku yi shekaru bakwai kuna noma sai yace shekaru bakwai nan sai yayi amfani da sana saboda a cikin sana din ne a cikin ma'anar shi shi ma akwai wahala. Ana fahimta sai yace tazra'una sab'a sinina da'aban za ku yi shekaru bakwai kuna ainihin fama da noma amma da yazo lokacin da za su ci amfanin gonan lokacin da za su yi shekaru ba noma sai dai su dinga cin amfanin sai ce sun maya a ce min ba'da zalika amun fihi yubathun nas wa fihi ya'surun bayan kun yi shekaru bakwai kuna ta fama da noma cikin wahala sai ce sai kuma za a samu daga baya wani shekaran zai zo sai bai ce ba sun maya a ce min ba'da zalika sanatun sai ce sun maya a ce min ba'da zalika amun am kuma ba wahala a ce wanda yake iyo a cikin ruwa akwai wahala ne ai ba wahala. To kun ga sai aka abbara da wannan wahalar shi yasa anan shi ma sai aka ce mutane su nemi abin da za su ci to dole sai sun dinga wahala a cikin neman abin da za su tun ta hanyar shuka ta yadda za a nome kasa ta yadda za a sanya tsuru a iri da kuma yadda za su zo su girbe kafin su amfana da shi. Wa hadhihi hiya amaliyatu isaratil ard to ai wannan shine aikin da mutum zai yi na ainihin nome kasa. Idan kullu haraka tahtaju ila shiddatin wa mukafaha ashe duk wani motsi da ake yi a duniya yana buƙatar dole sai mutun ya sa ƙarfi yayi akwai tsanani a cikin sa sa'annan kuma mutun sai yayi gogayya da wahalhalu dake cikin duniya kafin ya tabbatar da shi. والحق يقول الله تعالى yake cewa kuwa wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wasu daga cikin mutane kuwa suna ta tafiya kai komo a bayan kasa me suke yi yabtaguna min fadlillah suna nema daga cikin falalar Allah daga cikin arzikin Allah wadanda suke fita fatauci wadanda suke kasuwanci da abin da ya kama da wannan kun ga dole sai sun dinga fita fa madamatil mas'alatu darban fil ard to matukar mas'alar ana magana ne akan tafiya a bayan kasa fa hiya tahtaju ila azmin min al insan dole sai mutun ya zama yana da himma himman ma madaukakiya domin idan mutun bai da himma to ai za ka ga ana tafiya ana bare shi a baya shi yasa suke cewa qadiyan jahul kaslan dan ai ibara akan illa ana iya samun mutumin da yake rago kaga ya ci nasara a rayuwa amma ba a cika ba shi yasa suka ce qadi yanjahu alamun karanci da wuya ne a samu mutumin da yake rago kuma kaga ya ci nasara muna fahimta man khafa adlaja ko wa man adlaja balaga almanzil duk wanda ya ji tsoron kar kasuwa ya kubuce mishi kai ya rasa kasuwa za ka ga ya fita da duku duku wanda ko ni ya fita da duku duku za ka ga ya isa gida da wuri muna lura saboda haka in dai mas'alar mutum ya tashi a bayan kasa ne daga wani guri zuwa wani guri na neman wani arzikin Allah to dole sai yana da himma himman ma madaukakiya wa ila quwwatin kuma yana bukatan karfi wanda da wannan ne zai tsayu akan abin da yake so ya cimma wa darbu fi sabilillah huwa aljihad amma ko mutum ya tashi a bayan kasa daga wani gurin zuwa wani gurin ko yayi tafiya daga wata kasar zuwa wata kasar fi sabilillah to shi ake nufi da jihadi wanda malam kullun yana gaya mana maratin na jihadin in an yi maganar jihadi na wanda za a yaki kuffar to shi ne mataki na karshe to idan ma shi ake magana kai tsayin ko kuma ana magana jihadin farko jihadin nafs to dole sai mutum ya wahalar da kanshi haka nan mutum ba zai kwantar da kujera ba ya kwanta ya tabacci ya ce kuma zai iya jihadi maran shi dole sai ya yi fama da ita ta hanyar neman al'ilmun nafi bayan ya samu al'ilmun nafi kuma sai ya yi fama da ita gudun ya yi aiki da wannan ilimin da yake da shi a ce kaga kowane irin darbu ne fi sabilillah in ma mun dauki jihadul kuffar ne ko kuma jihadun nafs shine wanda yake adna ko kuma wanda shine farko to dole ne mutum sai ya sanya himma sai ya sanya karfi au idadul muqawimatin jihad ko kuma in an ce darbu fi sabilillah ana nufin mutum ya tattala ko a tattala abubuwan da ake amfani da su wurin jihadi sababul nuzul dalili na sauka ko sababul nuzul hadha nida' al mubarak dalilin saukar wannan kira mai albarka kamar yadda muka sani malamai sun sanya asbabun nuzul kamar yadda malamai na hadisi wannan malaman qur'ani da tafsir akwai abin da suke ce ma asbabun nuzul wanda waɗannan asbab din su ne suka wahal da kafirai domin kafirai abin da suka sani al-kutubus samawiyya shine Allah ta'ala yana saukar da littattafai ne jumlatan duk wanda aka bashi littafi za ka ga sakon gaba daya a lokaci daya za a bashi da annabi Musa ya je gana da Ubangiji Allah ta'ala sai ya bashi duka sakon da yake so ya bashi cikin at-taura yace wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'ibatan wa tafsilan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan li qawmin yu'minun kaga duk abin da yake na sako ne Allah ta'ala sai ya sanya ma annabi Musa a cikin at-taura haka sauran littafai kamar annabi Isa alaihi salatu wassalam inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya dukkan su an ba su sakon su ne a dunkule guri daya sai kafiran da ke fada da manzo sallallahu alaihi wasallam su ma sai suka so a ce shi ma annabi an saukar mai da sakon shi jumlatan wahida kaga daga nan idan suka gama karanci abin da ke cikin littafin za su iya fitar da wata sabuwa ko wani sabon makirci ga addini da da'awarsa Allah ta'ala sai ya kullo musu sai da musu tunani ba aka dinga saukar da alqur'ani munajjaman mufarraqan wannan abin ya ba su haushi har suka kasa hakuri suka ce wa qala alladhina kafaru laula nuzila hadha alqur'an jumlatan wahida kafirai suka ce wai me yasa ba za a saukar da wannan alqur'anin a dunkule kamar yadda aka saukar da wadanda suka gabata ba da zaran mun motsa sai kaga aya ta sauka, da zaran mun yi abu sai kaga aya ta sauka tana magana akai, da zaran mun fito da wani makirci sai kaga kuma an fito da wani hanyar da za a magance makircin, a saukar gaba ɗaya mana a huta. Allah ya ce kazalika, ai ba sai ta canja ba, yadda ko ga ana saukar da shi din nan to haka muka so. Kafiri ko baya da zai da abin da Allah ya so, bin sabbita bihi fu'adak, hikimar da yasa ake ta saukar da alqur'anin nan munajjaman mufarraqan wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukti, sallu sallu a hankali a hankali dan mu tabbatar da shi qur'ani ne a cikin zuciyanka ya rasulana sallallahu alaihi wa sallam, warattalnahu tartilan, kuma dan mu karanta maka shi daki daki kai ma ka karanta shi daki daki, hikima ta biyu kenan. Wala ya'tunaka bimathali, na uku kuma ba lokacin da waɗannan kafiran za su zo su buga maka wani misali wanda za su kalubalanci abin da ka zo da shi, illa ji'inaka bil haqqi, face mu kuma mun zo maka da abin da yake shine gaskiya, wa ahsana tafsiran, da kuma bayanin da yafi kowanne kyau. Haka dole sai hakuri da shi, dole su bar qur'anin yadda suka ganshi, saboda haka Allah ya so ya saukar da shi, kuma Allah sai yayi bayani na hikimomin da yasa ta anisan li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minin. Muna fahimta? To wannan abin shine malamai ke cewa asbabun nuzul, aya ta sauka dan ta yi bayanin dalilin da yasa, ko kuma ta yi bayanin halin da mutane suke ciki, sababin nuzul kenan. Malaman hadisi kuma akwai abin da suke cewa sababul wurud, shi hadisi sababul wurud ake cewa, qur'ani kuma sababul nuzul, dalilin da yasa aka koro wannan hadisin to abu kaza ne, abu kaza, abu kaza ya faru, dalilin da yasa aya nan ta sauka abu kaza ne da abu kaza ya faru. Kamar yadda malamai na ulumul qur'an suka ce alqur'ani na sauka in ma ya zama babu wani abin da ya faru, haka nan Allah ya saukar da ayoyi, ko kuma na biyu wani abu ne zai faru sai Allah ya saukar akan munasabar wannan abin da ya faru. To wannan sababin nuzul na wannan ayar mai albarka, laqad ru'yat riwayatun muta'addida fi sababi nuzul hadha an-nida'i al-mubarak, hakika ayoyi masu yawa an ruwaito su, hadisai masu yawa an ruwaito waɗanda ke bayani akan dalilin saukar wannan kira mai albarka, wa min dhalika ma rawahu al-bukhari wa muslim, daga cikin dalilai da suka zo suna magana akan saukar wannan ayar shine abinda al-imam al-bukhari ya ruwaito da muslim, an ibn abbas radiyallahu anhuma, daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa, qala lahiqa al-muslimuna rajulan fi gunaymatin lahu, musulmai sun hadu da wani mutum cikin dabbobin shi kanana, awakai da tumakai, fa qala assalamu alaikum, sai wannan mutumin yace musu assalamu alaikum, tunda ya san dakaru ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qataluhu, amma duk da wannan sallaman da yace gashi sun kashe shi, wa akhadhu gunaymatahum, sai suka kwashi waɗannan ganiman nashi, kananan dabbobi afuwal, kananan dabbobi nashi, awakai da tumakai, suka wuce a matsayin sun kamo ganima ko sun samu fai. Fa nazalat hadhihi al-aya, sai wannan aya ta sauka, ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillah, ya ku waɗanda suka yi imani, idan kuka tashi za ku yi tafiya dan ɗaukar kalmar Allah a hanya kuka haɗu da wani har zuwa ƙarshen aya. Kuna fahimta? To kaga wannan fa jihadi suka je kuma suka tadda mutum a bayan gari, balle yanzu idan aka zo yadda abubuwa suka faru a baya a ce an yi rikici ne ko dan siyasa ko dan abin da ya kama da wannan, wani kawai sai ya zo ya ga wani shagon wani yamuri a unguwarsu, dama ya ga wani abin da ya burge shi, kawai sai ga an far mishi wai ana cin ganima, waye baka, in dai yaƙi ne na musulunci wannan ba sunan shi ganima ba, a kaddara ma an ja layi tsakanin musulmai da kafirai za a yi yaƙi, to wannan shagon da ke unguwanku idan ba ka ga mutumin nan na yaƙanka ba ne shi ne ma za ka yaƙa, shagon haramun ne ka ɓalla. Muna fahimta? Shagon nashi tunda ai ba shagon ke yaƙi da kai ba, shi mai shagon ne, to in shi ne ya fito ya ja layi yana faɗa da kai to shi ne shahidi a ta ce ka kashe shi, amma da zai tsaya a cikin gidan shi ya naɗa hannunsa bai fito ba bai taimaka a yake ku ba shari'ar musulunci ce take kuta ba shi haka ba musulunci sun yi shi duk mutumin da yaje ki bai yake ku ba to ba ruwan ku da shi ballantana a ce kaji suna tare mutane a hanyar gwanin goro ko makamancin shi kai kuma ka zo cikin unguwa ko ka je na bypass duk wanda ya wuce a fito da su a mota a duba waye musulmi waye kafiri shi yasa ba a cin nasara shi yasa za ka ga ana ta yi musulmai ba su taɓa cin nasara a kan shi ba har a ce wai musulunci ya ɗaukaka a kan kafirci saboda yaƙin ba na musulunci ake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kar mu manta a lokacin da aka yi yaƙin ahzab yaƙin khandak kafirai ne suka yi gangami don su zo su yi istifalin musulunci su tumɓuke musulunci min duzurihi amma kar ku manta a wannan lokacin fa akwai kafirin Yahudu a cikin Madina. Annabi bai ce ba to tun daga su sun baro garuruwansu da ƙasashensu sun yi gangami don su zo su yaƙe mu to mu koma mu kama na ciki mu yayyanka wai aka taɓa sai da aka warware alƙawari ne tukunna Allah ya yi wahayi ya aiko mala'ika Jibril ya zo ya gaya ma Annabi cewa fa waɗannan ɗan Banu Qurayza sun warware alƙawari sai da suka warware alƙawari kafin aka halatta a taɓa su. To yanzu kai idan ana da kicu ana tara musulmai a bakin hanyar Abuja wani musulunci ne baka dama kai kuma ka dawo cikin gari ka dinga tara kafiran da za su wuce in dai da sunan musulunci ne to Allah bai ce ba kuma Allah shi ba za ka mai gwaninta ba don in bai sa ka ba kai hakan ba zai sa ya ɗaga ma ƙafa ba wai don ka yi da sunan shi ne don ba shi ya ce ma ka yi haka ba amma in muna so mu ci nasara to duk motsin da za mu yi da sunan musulunci ne ko da sunan rayuwarmu ta duniya to sai mun tambaya ya aka ce a yi kuma kullum ana maimaita mana ahadari ne a muƙaddima wanda an yi littafin ne a kan bauta abinda ya shafi sallah da hukunce-hukuncen sallah amma malam sai da ya shimfiɗa a kan abubuwan da suke haram da abubuwan da suka wajaba har abubuwa 40 ya haɗa kuma kullum ana maimaitawa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman Allahi fi wannan fi'il din yana nufin kowane irin aiki ne diniyan ne ko dunyawiyan to amma mutum zai zo ya ta bugun kirji yana shiga yana tsatsakuro mutane a cikin gidaddajin su yana kashewa da sunan wani yana wayan bayan musulunci ne sai ku ga ana ta yi musulmai su ce kullun rauni ke karawa maimakon musulman su kara karfi me yasa saboda sun saki karantarwa musulunci idan kuwa aka zo matsala tsakanin a'ada da musulmai sai musulmai suka saki hanyar da musulunci ya sa musu to Allah sai ya ban musulman da kafira wanda ya fi karfi ya kwace amma da sun lizumtu da karantarwar musulunci sai Allah ya taimaki musulman kamar yadda ya taimaki musulmai a Badar saboda sun lizumtu da abin da Allah ta'ala ya lizumta musu sai Allah ya zo ya kawo musu agaji muna fahimta saboda haka kada dan an ga mutum kawai a bayan gari ko yayi sallama ko makamancin shi a ce a farmishi matukar bai tabbata cewa kafiri bane kuma kafirin ma wanda yake yakan ku kamar yadda kullun ake faɗi akwai kafiri wanda yake musta'man akwai kafiri mu'ahadi akwai kafiri harbi akwai kafiri dinni kafiri dinni shine wanda musulmai ke shugabanci a ƙasa sa'annan kafirin na zaune a wannan ƙasan yana biyan jizya yana rayuwa wannan zinni ne kuma bai halatta ka kashe shi ba kar mu manta cikin iktida da aka karanta da musulmi zai zagaya ya je ya makafiri kisan gilla dan da cewa la yuqtalu muslimun bi kafirin ko idan musulmi ya kashe kafiri shi musulmin ba za a kashe ba sai dai ya biya diya amma hadisi ya tabbata cewa idan musulmi ya je ya makafiri zinni gilla ba zai shaki kanshin aljanna ba kafiri na zaune ka a mamaye shi a je a kashe shi a gidan shi bai ci ba bai sha ba bai taba ba bai zubar ba to Annabi ya ce ba zai ma ji kanshin aljanna ba balle ba sun dan uwan shi idan nike nan akwai kuma wanda yake harbi shine wanda ya fito ya ce zai yaƙe ku a matsayin ku na musulmai wannan shari'a ta ba da dama idan aka zo filin daga a yaƙai sa'annan akwai mu'ahadi shine kafirin da ƙasa da ƙasa suka yarjejeniyan ba za su yaƙi juna ba misali mu ce Najeriya ƙasar musulunci ne sai mu ce kamar ta yi alkawari da kasan America cewa ba yaki tsakanin su shekara 10 to kafirin America haramun ne musulmin Najeriya ta bashi saboda an yi alkawari tsakanin musulmin kasar kamar yadda ku kallin annabi yayi wannan fa da aka zo aka yi sulhun Hudaybiya an yi alkawari shekara 10 ba fada ba yaki tsakanin mushrikan Makka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai gwamnati ne da gwamnati a cikin wannan tsawon wannan lokacin na wannan alkawarin yaushe ka taba jin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wani kar mu manta so Abu Jandal Abu Basir Annabi na dawowa garin Madina sai ga su suma sun zo a guje Annabi yace ai mun yi alkawari da su ba za mu taba su ba za mu karbi wanda ya zo ba saboda haka su koma ni ba zan aje ku a Madina ba suna isowar ma sai gashi su ma mushrikai sun turo mutane biyu a zo a kama waɗannan da suka gudu Annabi ce ku ɗauke su ku tafi haka suna kuka yanzu kuna gani za a tafi da mu a matsayin mu na musulmai ɗan uwanku lala an kai ne ya za ka yi ka gane yadda ake lizimtar addini in an ce ga yadda yake ka yi haƙuri ka bi za ka ga mafitar ai Annabi shi ne Allah ya ce mishi ra'ufur rahim lil mu'minina ra'ufun duk tausayinka ba kai shi ba sallallahu alaihi wasallam amma tunda yayi alkawari cewa ga yadda za a yi to za a tsaya akan wannan alkawarin haka aka bada su suna kuka musulmai na kuka sai aka je hanya suka yada zango ana hutu sai Abu Jandal in ban manta ba sai ta kai takobin nan naka da kyau ai na aka mani ya dinga dauki hirar shi har yake ba ni na gani da kafirin ya dauka ya bashi ya gani sai sare mai wuya dayan kuma ya gudu sai gashi sanda suka ce ya rasulullah ka cika alƙawarinka mu kuma Allah ya kubutar da mu Annabi ya ce eh haka ne amma ba za ku zauna Madina ba saboda mun yi alƙawari da su cewa duk wanda ya baro su ya zo nan a matsayin musulmi ba za mu amshe shi ba ya za su yi sai suka bari dole suka je suka yada sansani su ba su Makka su ba su Madina saboda haka duk wanda ya baro wani gari ko ya baro Makka da sunan zai yi musulunci ya zo Madina to ya san Annabi ba zai amshe shi ba sai dai ya je can sansanin waɗanda suka gudo su ba amshe su ba kuma sun je sun kafa sansani ne a hanyar Quraishawa mushrikai sannan suke bi su yi fatauci duk wani nasu da ya zo zai wuce sai su kwashe shi su kwace dukiyar kun ga Annabi da ya yi riko da wannan sai kuma ya ce wannan mutumin da aka kashe za mu biya diya wannan mutum da kuka kashe musu dole mu biya diya saboda mun yi alkawarin ba za mu yi fada tsakanin mu da su ba yanzu kashe shi da kai sai an biya diya a kan shi saboda haka idan kasan musulmai ta yi alkawari da kasan kafirai to wannan dan kasan bai halatta a yake shi ba sai in shi ya warware alkawari sannan akwai musta'man akwai kafirin da ake ce mu musta'man shine mutumin da kasan musulmai ta bashi izinin ya shiga kamar yadda ake visa a yanzu idan yanzu kafirin in muka ce Najeriya kasar musulmai ne ko kasa musulma ce sai aka samu kafirin America ya zo an ba shi visa ya shigo Najeriya to bai halatta musulmin Najeriya kashe shi ba muna fahimta to idan har shari'a ta yi waɗannan bayanai daki daki to me zai ba mu mutum izini ya je ya kashe wani haka nan kawai ba tare da izini ba kuma duk wannan fa an yi ne don a kare rayukan mutane muna lura riwaya ta biyu ma rawahu Tirmidhi wal Hakim an ibn Abbas aidan annahu qa riwaya ta biyu shine riwayan al Imam Tirmidhi da Imam Abu Abdullah al Hakim al-Naysaburi daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake marra rajulun min Sulaym ala nafarin min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum daga kabilar Sulaym ya wuce sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ghanamun lahu yana da wasu awakai da tumakai kananan dabbobi nashi fa sallama alaihi sai wannan bawan Allah ya musu sallama fa qalu ma sallama alaikum illa lita'awudhin minkum wannan mutumin da koga yayi sallama ba da gaske bane yayi ne dan kakku taba shi yayi ne dan wannan sallamar ta bashi kariya daga kakku yaki shi ko kuma kakku kashe shi faqabu ilayhi faqatalu ko sai suka tashi suka ci bari su tashi suka kashe shi kuma suka kashe shi wa akhadhu ghanamahu suka je suka kwashe waɗannan dabbobin a matsayin ganima wa atau biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka taho da waɗannan dabbobin gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa anzalallahu ta'ala hadha al-nida al-mubarak Allah sai ya saukar da wannan aya mai albarka wanda mun karanta saboda haka kamar yadda malam ibn usaymin Allah ya mishi rahma a cikin as-sahwa al-imaniyya yake cewa lalle kishin addini abu ne mai kyau amma idan akwai ilimi tare da shi idan akwai ilimi tare da kishin addini to alkhairi zai haifar wanda Allah kadai ya san iyakan alheri amma idan akwai kishin addini kuma babu ilimi tare da shi to za a yi tabarna barnar da za a yi yafi gyaran da za a yi yawa shi yasa sahabbai Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saita su akan abin da yake shine daidai da alqur'ani shine daidai da sunnar sa in ko ba haka ba ai sun je su ba mu addini kariya ne shi yasa suka kashe wannan mutumin ana su ganin daidai suka yi amma da aka haska musu da fitilar shari'a sai suka gane ashe ba daidai bane saboda haka abin da zai sa sanka da addini ya maka amfani shine sai ka lazumci malamai ka dinga jin abubuwa waɗanda za su taimake ka kuma su gyara ka su saita ka akan saiti wanda za ka dinga tafiya har zuwa aljanna amma in ba haka ba Allah ya sauƙaƙe sai mutum ya yi tunani yana kan daidai ne akai ashe barna yake wa badalahu malam yakunu min malam yakunu yahtasibun sai mutum ya abin da yake tunanin cewa yayi hidima ga addini yayi kaza yayi kaza zai je ya ga tarin lada a lahira wal iyadu billahi sai an je ya ga ashe ba komai ba dan komai ba saboda ga kishin addini amma babu ilimi muna fahimta wa rawa ahmad wal bayhaqi wa ghayruhuma an abi hadrat an abihi qala ba'athana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila adab daga abi hadrat yake cewa baban shi yake manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura su zuwa ga kabilan bani ko ila adab zuwa ga wani gari ko kauye da ake ce ma adab فخرجت في نفر من المسلمين فيهم ابو قتاده yace sai na fita cikin wasu mutane daga cikin musulmai wanda a cikin mutanen akwai abu qatada al-harith ibn rubai wanda ake ce ma al-harith ibn rubai wa muhlam ibn jufama ibn qais da waɗannan mutane duk masu daraja a cikin wannan tawagar fakharajna hatta idha kunna bi batn adam yace sai muka fita sai da muka kai tsakiyan gari muka kai asalin cikin kabila ko garin marra bina amir al-ashja'i ala qu'udin lahu mati' sai wani wanda ake ce ma amir al-ashja'i yazo ya wuce mu akan wata yar taguwar sa wacce take mai kyau mai ban sha'awa wa wataba min laban da kuma wa wataba min laban sa'an da kuma wani kaman kwatar ne misali da ainihin nono fa lamma marra bina sallama alaina da inda wannan amir yazo ya shude mu ko sai ya mana sallama فامسكنا عنه كما كان يامسى بسلامه وحمل عليه مسلم ابن جثامه سي مسلم دكي cikin tawagan nan namu kawai sai rin babi amir al-ashja'i yadin fare shi faqatalahu bi shay'in kana bainahu wa bainah sai ya kashi amir al-ashja'i amma wannan kisan da ya mai ba ya mai kisa bane dan ya ga kafiri yanzu ya mai kisa ne saboda akwai wata jikakka tsakanin su sai ya amfani da wannan damar ya kashe shi fa akada ba'irahu matiyahu ya ainihin kwashe raƙumin shi da kuma waɗannan duk kayayyakin shi duk ya kwashe falamma qadimna ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam yayin da muka zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam wa akhbarnahu al-khabar muka bashi labarin abin da ya faru da zalafin al-qur'an ke qur'ani ya sauka akan mu da muka yi wannan abu ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillah to idan muka kalli waɗannan ruwayoyin guda uku zaka ga kaman abubuwan da suka faru daban-daban ne amma kuma ayat ɗaya ce to sababin nuzul yana zuwa ga hadis ɗaya idan abu ɗaya ya faru Allah ta'ala na saukar da aya kan wannan abu idan abubuwan suka mamaito a wurare daban-daban a lokuta mabambanta haka nan wannan ayar kuma tana gazgatuwa akan waɗannan abubuwan muna fahimta amma kaga abinda shi muslim ko muslim yayi bin jisaba kaga wannan kisan da yema wannan Amir din ne yayi ne saboda wata jikakka da ke tsakanin su. Wannan na ɗaya daga cikin hikimar da shari'a ta ce daukan mataki na hukunci na barawo yayi sata, na mutum yayi zina, na wani yayi ridda, to hukuma ke yi. Domin idan an bari tsakanin ɗaiɗaikun mutane, to wani sai yayi amfani da wata kiyayya da ke tsakanin shi da wani ya kashe shi. In an ce me yasa, sai ya ce Allah ya zaga. Me yasa sai ya ce ya kama shi yana zina ne kuma ya taɓa yin aure? Me yasa ridda ya yi? Da waɗannan abubuwan, to sai shari'a ta taƙaita abin ga ainihin hukuma ce za ta ɗauki wannan matakin. Idan aka kama mutum ya yi zina, to a kai shi gurin alƙali a tabbatar da shelu, sa'annan kafin a zartar mai da hukunci. Muna fahimta? Wannan shi ne hikimar. Kuma kun ga wannan bawan Allah shi Muslim, duk da kasancewar shi cikin sojojin musulmai kuma gwamnati ce ta aika shi. Kuna fahimta? Domin sojoji idan suka je wata ƙasa, ai suna matsayin gwamnatin ƙasar ce wacce ta aiko su. To duk wanda ɗayansu ya yi wani abu, ai a matsayin haka aka aiko shi ya aikata. To idan har hakan ya sa mutum na iya amfani da damar shi yayi abin da ba a sa ba, to ina ga wanda kawai an bar abin a sake ne ba tsari, to da ɓarnan zai fi yawa. Kuna fahimta? Wa fi riwayatil Baihaqi fi dalailin nubuwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, a riwaya ta Imam al-Baihaqi a cikin littafin sa Dalailun Nubuwa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce qataltahu ba'da ma za'ama annahu muslim, yanzu ka kashe shi bayan ya fadi maka cewa shi musulmi ne, bayan ya raye cewa shi musulmi ne kuma ka koma ka kashe shi. Fa qala ya rasulullah, sai yace ya rasulullah innama qalaha muta'awwidan, ai abinda yasa ya fadi la ilaha illallah ya fadi wannan kalmar, ko bayan ya faɗi cewa shi musulmi ne, ai kawai saboda a kare kanshi ne kar a kashe shi. Kamar yadda hadisi yake faɗin Abdullahi ɗan Abbas, hadisin Abdullahi ɗan Abbas, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi. Saboda haka ya faɗi wannan ne, ya ce shi musulmi ne domin ya kare kanshi kan da kashe shi ko kar a kashe shi. Qala fa hal la shaqqa an qalbihi, annabi yace me yasa baka bude kirjinsa baka gani? Qala lima ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah me yasa zan bude kirjin nasa? Qala litanzura sadiqun an kadhib, dan ka duba ka ga da gaske ne cewa shi musulmin ne ko ƙarya yake ba musulmi bane. Qala kuntu a'lamu dhalika ya rasulullah, yace a ya rasulullah na san ba da gaske ya fadi ba, na san ƙarya yake yi. Qala wai laka in lam takun ta'lamu dhalika, kai sanka ka shiga uku, indai da mun indai har baka san me ke cikin zuciyar shi ba, to ka shiga uku lalace, to ashe ko lalle bai san abin da ke cikin zuciyar sa ba. Kuna fahimta? Qala rawi fa ma labisa alqatilu amata, shi wannan da ya kashe dan wannan nashi wa ko ya kashe wannan da ya faɗi wannan, bai dade ba sai kuma Allah ya dauki ran shi ba, bai dade ba ko ya mutu. Yaya makomin shi ke Allah fa'ala? Kuna fahimta? Kila ba da sab'ati ayyam, wasu malamai suka ce wannan bawan Allah bayan kwanaki bakwai da ya kashe wannan mutumin kuma suka yi wannan tattaunawa da Manzo sallallahu alaihi wasallam, to bayan kwanaki bakwai ya mutu. Fadufina, aka je aka birne shi, fa asbaha qad wudi'a ila janbi qabrihi marratayn, sai gashi wannan mutumin bayan an birne shi da safe kawai sai a zo a ganshi an fito da shi daga cikin kabarin aji a waje. An yi haka sau biyu aw salasan ko sau uku, sai an birne shi an tafi daga baya sai washe gari a zo a ganshi a waje. Falamma ra'aw anna al-arda la taqbaluhu, da waɗannan bayan Allah suka ga fa ƙasa take amsan bawan Allah nan, alqawu fi ba'd tilka shi'ab, sai suka je ɗaya daga cikin kwarukan da ke waɗannan guri, suka je kawai suka wargar da shi. Allah ya sauke. Wajawu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da suka dawo sai suka zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam, fa zakaru lahu dhalika, sai suka ba ba annabi labarin abin da ya faru. Fa qala lahum innal arda taqbalu sharran min sahibikum, dan annabi ya karantar da su sai ce kasa na amsan mutumin da yafi wannan mutumin sharri, wanda yafi wannan munin hali mugun hali kasa na amsan shi. Walakin Allah arada an ya'idhakum, sai dai Allah ne ya so ya wa'azzanta ku cewa irin abin da ya kada ku yi. Ana fahimta? Allah ta'ala ya yi haka ne don ku ɗauki izina da shi. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya, kaga Allah ya yi haka ne don ya zama aya ga waɗanda za su zo bayan shi, kasu irin abin da ya yi. To sai shi ma Allah ta'ala ya sanya musu aya a nan don su ma kada su aikata irin abin da ya aikata. Muna fahimta? Fa'adala Allahu hadha nida, sai Allah ta'ala ya saukar da wannan nida, yana karantar da musulmai cewa kada su yi aiki irin wannan. Ina fata ana fahimta. Yaqulu Sheikh Ash-Sha'rawi mu'allikan ala dhalika, Sheikh Sha'rawi yake cewa yana mai ta'aliki akan wannan zance ko akan wannan waqi'a. Wa indama kanat ta'ti ayatu mukhalifa lidawamis ad-dunya al-mafhuma lin-nas, a lokacin da ake samun wata aya ta zo, imma aya ce wacce take kauniya musamman, wacce ta saba ma abinda mutane suka saba gani a cikin duniya, wanda suke fahimta za su iya fahimta kaman abu kaza ya danyo haka. Fa annabi sallallahu alaihi wasallam yuridu alla yaftina an-nas fi hadhihi al-ayat, to annabi so yayi kada mutane su fituna a irin wannan ayoyin, sai yi musu bayani tun kafin a je ko ina. Wa misalu dhalika indama mata ibrahim ibn an-nabi sallallahu alaihi wasallam, misalin irin wannan bayanin da annabi ya masahabbai cewa Allah ya yi haka ne don ya musu wa'azi, to irin abin da ya faru lokacin da dan shi Allah ya dauki ran dan shi Ibrahim alayhi salatu wassalam in kasafati sham, sai aka samu kusufi na rana. Wa qala an-nasu in kasafati ash-shamsu min ajli mautin li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sai mutane suka ce ai rana ta yi kusufi ne saboda mutuwan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Walakin la'anna al-mas'ala mas'alatu aqaid, sai dai wannan fa mas'ala ce mas'alar aqida. Fa qad wadhaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, annabi yayi bayanin fili a cikin hadisi ko kama ja'a fil hadith ash-sharif, kamar yadda yazo a hadisi mai daraja an al-mughira ibn shu'bah, hadisi daga mughira ibn shu'bah qala yace kasafati ash-shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma mata ibrahim ibn muhammad sallallahu alaihi wasallam, rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ranar da Ibrahim dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu, aka ce ya rayu wata 20 ne wasu malamai, wasu kace kuma ya rayu shekara 1 da rabi watanni 18, an yi sabani akan watannin, amma ko ba dai yaya ne dai ya rasu yana karami. Ana fahimta? Fa qala an-nas, sai mutane suka ce kasafati ash-shamsu li mauti ibrahim, suka ce rana ta kisse ne saboda mutuwar ibrahim dan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa qala sallallahu alaihi wasallam inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayatillah, ya ku mutane ku sani fa cewa rana da wata ayoyi ne biyu daga cikin ayoyin Allah. La yankasifani lil mauti ahadin wala li hayatihi, ba sa kissewa saboda mutuwa ko rayuwar wani daga cikin mutane. Fa idza ra'aytu, a duk lokacin da ku samu kusufi na rana ko na ainihin wata, fa sallu wad'ullah, ku je ku yi sallah, wani gure yake fafza'u ila salah, ku yi saudi ku je ku yi sallah wad'ullah, ku je ku roki Allah ya yi muku, saboda afsata Allah ne yake son yarbu bayin sa. Ga hadisin nan karara, sai ni mamaki wata rana wani masallacin juma'a akan minbari wani ke bayanin diyar wani daga cikin malaman yaro, sai ke cewa ranar da ta mutu kuwa an ga ikon Allah, an yi ta ruwa. To an yi ta ruwa sai me ya alaƙar ruwa da mutuwar da yashi? Saboda neman fada kawai da rashin san gaskiya. Wai an ga ikon Allah aka yi ta ruwa a wannan ranar, to sun ba ma za a ba haya ba da kunya gaskiya. Ga hadisin nan ƙarara wanda yake mashhur ne, mashhur inda al-muhaddithin, mashhur inda al-fuqaha, mashhur inda al-amma, amma ana cewa ruwa ya sauka saboda ranar da ta mutu. Allah ya shirye da mu. لقد قالوا ذلك تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه سن فدو wannan ne dan su karrama manzo sallallahu alaihi wasallam ولكن الرسول يريد ان يصحح للناس مفاهيمهم wannan ga daukar darussan da ke cikin wadannan zantukan annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya inganta wa mutane fahimtar su muna fahimta wa ka'idahum kuma a inganta musu aqidar su shi yasa duk lokacin da suka yi kuskuren da yake da alaka da aqida tauhidi to annabi ba zai daga musu kafa ba sai an jima nan take za a gyara musu idan abin da ya shafi wanda bai shafi aqida ba da tauhidi shine za a iya daga musu kafa a hankali har su dauka wakadhalika indama lafazat al-ard ku lihlam haka lokacin da kasa ta furzar da ta fitar da shi wannan mihlab din nan da yayi wannan kisa ko tarahat shine asalin ma'anar lafzu a larabci lafzu asalin shi shine wurgarwa to wanda ke magana ai wurgar da magana yake allura to a lokacin da kasa ta wurgar da shi ko ta fidda shi hatta la yaskatina ahadun saboda kar wani ya fitu sai annabi yayi bayani wala yaqulanna ahadun saboda kar wani ya koma yana cewa inna kullaman talfazuhu al-ard huwa hasan al-amal kasu ce wai duk wanda kasa ta fidda shi ai yana da kyawawan ayyuka shi sa kasa ke fidda shi ko la talfazuhu al-ard ko yawa inna kullaman la talfazuhu al-ard huwa hasan al-amal kar mutane su ce wai duk wanda kasa aka binne shi kasa ta amsai to lalle ya kyawawan ayyuka yake da su lalle da an samu matsala to ai karuna da kasa ko karuna kabil ko wanda ya kashe habil kaga shi ma yana kasa saboda haka wannan sai annabi ya karantar da mutane kuma dan a inganta musu fahimtar su fa hunaka kuffarun kasirun akwai kafirai fa da yawa asalin kafirai kad dufinu wa lam yalfihu ko yalfahu lidalika wadannan mutane an burne su kuma amma ba a fito da su ba wa lam yulfadu lidalika ba a fuddo da su daga kasan ba saboda wannan kafircin nasu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سي جاي مسحبي كي وان الارض قبلت من هو شر من محلب كسافتا امشي وند يفو محلب شر ولكن الله اراد ان يعيب الناس سيدي الله يا نفي يا متاني واعذي حتى لا يعود لمثلها قد دان كف قال ايكته ايرون wannan da Allah muna fahimta ولو لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك da manzo صلى الله عليه وسلم bai fadi haka ba ماذا كان يحدث تداني كوكي تنانين زي فارو لبن الناس وقالوا إن كل من لم تلفظه الأرض هو حسن العمل دا متاني ذا سكوما سننجا ذاتوكو سننجا تشيوا دوان دا أكا ذا أنبول من في قصتها أمصي فهو حسن العمل تو أيكي من كو ينشي سا قصتها أمشيش ولكان أبو جهل في حال لا بأس بها دا يغسي مكي أشي أبو جهل شما با مطلع كيرس tunda shi ma kasa ta amsai wa kadal walid ibn al-mughira haka nan da walid dan mughira shi ma da yana cikin mutanen da za a ce halin da yake ciki ba matsala wadannan fasana ne da quraishi ne lakin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ba'u mithla hadhihi al-umur fi wad'iha sahih sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam yana aje irin wadannan al'amuran a guraren da suka dace a guraren da suka cancanta saboda haka mu dinga daukar izina mu dinga daukar dan karatu da karantarwar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake mana kuma daga ciki shine lazumtar malamai idan ana lazumta to duk wadannan kura ko duk kuran da ke kan mutum zai dinga fita a hankali wannan shi ya fa'idantar da sahabbai Allah ya kara musu yadda malamai suke fadi kamar irin su Ibn al-Qayyim rahimahullahu sunzabi suna maganar cewa Umar bin Khattab radiyallahu anhu a lokacin da aka zo sulhu Hudaybiya ai ya dage tarjiya har yake ci ma annabi bayan za a yi yarjejeniya sai ya rasulullah bari in ganka bana wai ba Allah bane ya aiko ka wai in an kashe mu ba aljanna za mu shiga ba su in an kashe su ba wuta za su shiga ba to ya za a yi mu dauki wannan gaskanci duk yayi waɗannan abubuwa bai san hikimar da yasa annabi ya yarda da wannan yarjejeniyar ba da yayi fushi yace to daga yanzu ya daina tarayya da annabi to da bai ga lokacin da aka saukar da inna fatahna laka fathan mubinan ba da bai ga arzikin da musulmai suka samu saboda bin wannan yarjejeniyar da annabi ya yarjejeniya tsakanin shi da mushrikai ba. Saboda haka idan kana zuwa makaranta kada ka daina, domin akwai wani karatun da zaka iya gani ka rasa gane hikimar da yasa aka yi shi, ko zaka iya ganin wani abin da kai ma ka aikata baka san me yasa ba, ko baka san ba daidai bane. To idan ka daina zuwa ka haramta ma kanka alkhairin ka gane daidai kake kai ko ba daidai bane. An fahimta? Allah ya bamu sabaci. Abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada, abinda muka kuskure kuma Allah ya fi mana. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufr wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى عليم النصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.